Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu madani ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku don sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar da cewa ya canza ranar da ake bikin demokradiyyar kasar daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni, wanda hakan kuwa ya kawo takaddama tsakanin masana shari'a da gwamnati. Kuma kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon wannan canji da shugaban yayi? Lambar da za ku kira ita ce 2025 2655. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumi akan matasa. Amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza yau Alhamis ya ce ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a shekarar 2020. Bayanin mai ban mamaki yana fitowa bakin sa ne sati uku bayan sabon kundin tsarin mulkin da ya fito da shi, wanda ya bashi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034. A bayanin da ya yi a gaban dubban jama'a da jami'an gwamnati da jakadan kasashen waje, Nkurunziza ya ce wa'adin mulkin sa zai kare a shekarar 2020. Burundi ta jima tana fuskantar matsalolin siyasa tunda Nkurunziza ya bayyana niyyar sa na tsayawa takara karo na uku a zaben 2015 da ya gabata, inda ya ce ba za a saka wa'adin sa na farko ba a lissafi ba, tunda ƴan majalisa ne suka zabe shi ba al'umma ba. Hukuncin ya haifar da tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,200 tare da sanya mutane fiye da 400 gudun hijira tsakanin watan Afrilun shekarar 2015 zuwa watan Mayun shekarar 2017, a cewar wani lissafi na kotun binciken manyan laifuka ta duniya da ke binciken lamarin yanzu haka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nasara ko rashin nasarar da za a samu a taron kolin nan na tarihi da ake shirin yi tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin makon gobe zai dogara ne akan hali da niyyar da shugabannin biyu za su nuna dangane da taron, ba wai wani shirin da za su yi mishi ba. A lokacin da ya bayyana tare da bakonsa Prime Minister Japan Shinzo Abe yau a fadarsa ta White House, Trump ya ce ya shirya wannan taron da za su yi makon gobe a kasar a Singapore, wanda ya ce ya fi karfin a hadu a dauki hotuna kawai. Ya kuma jaddada cewa dole gwamnatin Koriya ta Arewa ta kawar da shirinta na makaman nuclear, in ba haka ba kuwa Amurka ba za ta cire kangin da ta saka mata ba. Sabon Prime Minister kasar Jordan mai shirin kama aiki Omar Razaz ya ce da zaran Sarki Abdullah ya kammala rantsar da shi zai soke sabuwar dokar nan ta haraji da ta janyo cece kuce tare da mummunar zanga-zangar jama'a. Jim kadan bayan ganawarsa da ƴan majalisar dokoki ne Razaz yake gaya wa manema labarai cewa an samu hanyar janye wannan shirin dokar. A ranar Talatar da ta gabata ne dai Sarki Abdullah yana da Razaz wanda da minista ne bayan da tsohon Prime Minister Hani Mulki ya sauka a sanadin mummunar zanga-zangar da ta biyo bayan matakin tsuke bakin aljihu da gwamnatin ta dauka, wanda ya janyo masifar tashin farashin kayan masarufi. Dubban mutanen Jordan sun kwarara akan titina don nuna jin takaicin su da waɗannan matakan da suke ganin kamar asusun bada rance na duniya na IMF ne ya sa gwamnati ta gabatar da su. Abin ya janyo yajin aikin ma'aikata da dama da suka hada da likitoci, lauyoyi da malamai a jiya Laraba. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akalla mutane 16 aka kashe hada da mata da yara lokacin da wani wurin adana makamai ya fashe a gundumar Sadar dake birnin Baghdad jiya Laraba. Akwai rudani kan bayanan fashewar inda wasu bayanan na cewa an dasa makaman ne a masallaci yayin da bayanan farko da suka fito daga wajen mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ke alakanta aukuwar lamarin da harin ta'addanci. Haka zalika wasu gine-gine sun tarwatse ana sa ran samun karin bayani kan lamarin nan gaba. Gundumar Sadar yankin ne dake karkashin jagorancin wani malami mai tsaurin ra'ayi wato mai suna Muktada Al-Sadar wanda gamayyar jam'iyyun siyasar da yake jagoranta suka lashe suka kujeru mafi yawa a zaben da aka yi a watan da ya gabata.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin sauya ranar da ake bikin demokradiya a Najeriya daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa 12 ga watan Yuni da alamu ya kawo takaddama. Daga birnin tarayya Abuja, ga rahoton Umar Faruk Musa.
Akwai yiwuwar cewa akwai takaddama tsakanin masana shari'a da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari dangane da umurni ko sanarwar da shugaba Muhammadu Buhari ya bada cewa ya canja ranar da ake bukin demokradiyyar Najeriya daga 29 na watan Mayu na kowace shekara zuwa 12 ga watan Yuni na kowace shekara a yanzu. Wannan ranar ita ce ranar da tsohon gwamnatin Ibrahim Babangida ta soke zaben 12 ga watan Yuni wanda ake cewa zabe ne karbabbe wanda 'yan Najeriya suka goyi bayan shi, abinda amma rigingimu da tashin hankali ya biyo bayan soke shi. Haka kuma shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa Chief MQ Abiola da Ambassador Babagana Kingibe da Chief Gani Fawohemi, sannan nan lauyan nan da ya riga mu gidan gaskiya ɗan fafutukar kare haƙoƙin bil'adama lambobin yabo, duk da kuwa sun riga mu gidan gaskiya. Dr. Junaid Muhammad, tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya, ya bayyana min cewa lalle da walakin goro amiya.
Babban tsohon cibiyoyin Najeriya Salihu Modibo Alfa Balgore shi ya yi cewa na wannan kwamiti da ke ba da lambar girma, ya ce wannan abu da shugaban kasa ya yi ba daidai ba ne. Su lambobin da aka ba wanda a ciki akwai lambar da aka ba shi a Abiola GCFR ba a ba mutum da ya mutu sai mai yadda yake ba, amma su sun ɗauko sun ba wa matacce. Na biyu, an haɗa an yi muƙalar sunansa da sunan Babagana Kingibe, kowa ya san tsakanin shi da Babagana Kingibe ba lambar aka rabu, amma suka zo suka yi ba ya nuna su ba masu bin doka ba ne. An yi wannan ne domin ƙasa saboda zaɓe yana matsowa, amma ba haka ba, ai sun shekaru sai da shekara uku suna mulki, ba su tunanin za su yi wata kuskurima kan ranar demokradiyya ba, ko za su ba Abiola da suke ganin shi yanzu ya samu musu gwazonci ba gwazon demokradiyya ne.
To amma akwai jami'an gwamnati da suke cewar dokoki ba su hana abin da shugaba Buhari ba, kuma tuni ya tura a sanya wannan ƙudurin nashi a gazette, wato takardar sanarwa ta ƙasa ko tarihi na ƙasa.
Ni dai a zaman da na yi a ɗan majalisa, gwagwarmar abin da sani kuma na ƙwarewa a gwamnati, ni na san gazette ba doka ba ce. Gazette kamar da sunanta yake kamar jarida ce ko kuma sanarwa ce. Idan kai sanarwa kace kai abu kaza, ba dole a wannan abu ya zama daidai ba, kuma ai kai ka kotu a kifar da wannan abin da kai a ci ba daidai kai ba.
Dr. Junaid Muhammad kenan. Amma a waje daya, Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya bayyana min a fira da na yi da shi cewa da gaskiya ne gwamnati ta amfani da siyasa da kuma nuna kishin ƙasa domin ɗaukar wannan mataki.
Mai ba laifi a ce duk maganar biyun tana ciki da kishin ƙasar da siyasa. Ita dama maganar Abiola ai siyasa ce ta kawo ta, kuma siyasa ce ta sa aka yi ta tashin hankali, aka kasa zaman lafiya a ƙasa, kuma ya sa maganar ta ƙi mutuwa. Duk abin da aka yi don aka shi wannan magana ta ƙi ta mutu, an ƙi ta ƙi bunnuwa, duk sanda aka binne sai ta fito. Fatanmu shi ne wannan mataki da shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauka ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar Najeriya. Masu adawa da suke amfani da wannan don kawo sada zaune tsaye a ƙasa ya zamana cewa su fahimci cewa wannan magana in ma rashin adalci aka yi, in ma rashin kyautatawa ne, yau Allah ya kawo mai gyara.
To amma ina maganar da shi Joseph Belgore yake shi ne kwamitin da ke ba da irin wannan lambobin yabo da yake cewar ka'ida bata yadda a ba wanda ya riga mu gidan gaskiya ba.
Mu a sanin mu kara 2016 shi ne shugaban wannan kwamiti, ba mu da labarin cewa shi ne matsayin shugaban wannan kwamiti a yanzu da muke magana. Muna ganin kuskuren da aka samu shi dokar girmama sojoji yake kawowa. Wannan magana ba ta girmama sojoji ba ce, wannan magana ce ta girmama wannan muna da dokar da ba da hurumin da shugaban kasa zai iya ba da wannan lambar girma. Bukatar da ake ita shine shugaban kasa ya ba da umarni a ba da sanarwa, wato kasida ta gazette da gwamnati.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na sauya ranar bikin demokuraɗiyya daga ranar 29 ga watan Mayu zuwa ranar 12 ga watan Yuni domin tuna da gwagwarmayar Mashud Abiola? Lambar mu ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya sannan a jiro lambobin kafin nan a shakata da wannan.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, haɗa iyaye mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa iyaye mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Dukkan Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya mu zauna lafiya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To madalla, kiran mu na farko ya zo ne daga jama'a re. Wane ne akan layi daga jama'a re?
To daga jama'a kuna tare da sakataren kungiyar mabugawaya na Arewa sun Bauchi, wato Salisu na gaidan mai Brady daga cikin garin jama'a re.
To malam Salisu, me zaka ce game da wannan sauyi da aka yi?
Sauyi ba sauyi ne damuwar mu na kasa-kasa ba, abin damuwa dai a gyara yadda rayuwa talaka zai fahimci wani abu. Du hutu da ake abin da ya shafi ranaku, kowanne an canja ba damuwar talaka na kasa-kasa ba ne. Abin da a gyara ya zama mahimmancin tunowar ya zama talaka zai amfana, ba damuwa wai don yana 29 ya komo 12 shi ne ba.
To malam Salisu, mun gode kwarai da gaske. To bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Wannan lalle dole su kwatanta daga nan Kaduna.
To Bello, muna sauraron ka.
To gaskiya magana ni abin da ban mamaki ne. Shi shugaba Buhari a lokacin Abacha yana VTM a jiya ana ta gogoma ana ta ba da hukuma ana ta gogoma, amma Buhari bai ce komai ba. Har ya sauka Buhari bai taɓa cewa a jiya ba ya ba, amma kuma yanzu ya hito yana cewa ya kamata a majalin mashi a ce shugaban ƙasa ne. Ina za a ce shugaban ƙasa ne? Tunda an yi zaɓe ba a kammala zaɓe ba, ba da ce zai na shugaban ƙasa. Zan iya kira ga wannan gwamnati ta biya abin da zai fitar da mu, amma irin wannan duk kore ya furya da cika.
Wato Malam Bello, baka goyon baya kenan dai?
A gaskiya ba goyon baya ni da ce wai mu arewa mu goyon bayan jin tiyon har wai a ce an ba da hutu, wallahi babu su sai da cin sa alhaji ne.
To Malam Bello, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya Taraba. Wane ne akan layi daga Taraba?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Kira magana da Hamza Dero jikan dakacin gidan Idi.
To Malam Hamza, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka?
Ra'ayi ne shine gaskiya wannan matakin da kore dukkan na yi daidai wallahi. Mun gani mana ji daɗi sosai.
Me yasa kace yayi daidai?
Wato da gaskiya mun samu cin gaba sosai a kasa.
To madalla, mun gode kwarai da gaske Malam Hamza, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka kira ka bayyana mana. To jama'a, har yanzu da layin ba a buɗe yake, za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu haka ma mun samu kira daga Lafiya. Wane ne akan layi daga Lafiya?
Halima Zabi ne daga Lafiya.
To Malam Ali, menene aikan ka wannan batu da muke tattaunawa a yau?
To ra'ayina dai akan wannan wanda yake magana cewa wani kafin fata.
Kana kusa da radion ka ne dan ba ma jin ka. In kana kusa da radio kashe ta ko ka matsa gefe. To da alama dai muna jin ka amma tun wani ƙara muke ji ne. To duk da yake layin naka dai ba shi da kyau amma bari mu je Kaduna. Wane ne aka layi daga Kaduna?
To Sarfi Lashin Guma, albarka da yammaci.
Yau barka da wake magana.
Malam Murtala ne, ina kiran kuma daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka, me za ka ce kan wannan maudu'i namu na yau?
To ai wannan abu ne mai kyau, su al'umma da suke ga ai mutunanmu ma tsofaffin shugabannin ƙasa da 'yan siyasa a ce sun ji daɗi. Tunda ɗan siyasa ne aka karrama shi, kuma mun tabbatar da wannan zaɓe da aka yi ko na 2019 ɗin nan ko a 99 ɗin nan, ba wannan zaɓe bai kai wancan kyau ba. Wancan duk an yi abubuwan da aka yi ne aka ɗaura, wanda aka ɗaura aka fito da shi daga gidan yari aka ba shi. Amma wannan shi ne halattaccen zaɓe, kuma mutunta da muke zato a yi haka, kuma muna ƙara farin ciki da murna. Duk mutumin da ya cancanta a ba shi wannan lambar girmamawa, a ba shi, muna goyon baya.
Wato Murtala, kana daga cikin wanda suke goyon bayan wannan abu da ake kenan?
Ai miliyan bisa miliyan, muna da yawa ma a cikin Lashin Guma.
To kamar wani wanda ya kira, ina ji na kira ne da farko ko na biyu, yana cewa wai wato ayi abin da zai taimaka wa talaka dai, ba wai wannan ba wani abu da zai yi wa talaka bane.
A'a, ya zaka ce dashi shi kundin tsarin mulki ai ya yadda ai haka, ko da talaka da wa mai kuɗi da mallaki da mara shi kuma ai kowa yana da haƙƙi. Talaka ya zo bangaren shi, dole shi ma ya masa, shi ma mai kuɗi ko mai mulki ko ɗan siyasa an yazo ɓangaren shi, ai dole ai masa abin da ya cancanta.
To Malam Murtala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jega. Wane ne akan layi daga Jega?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum assalam. Suna malama?
Sunana Alhaji Sama'ila Dogo, Jega.
To Alhaji Sama'ila, muna sauraron ka, me za ka ce game da wannan abu da muke magana a ka?
Ni abin da kuke magana a kai ne, ni ina ganin shugaba Muhammadu Buhari ya yi daidai. Saboda ainihin gibin cincimtar zaɓen da ba bisa ga adalci ba bangida ya soke shi ba, shi kuma ya kamata ya zan an kamanta gaskiya da cewa lalle ba su wannan lambar yaban da kuma mai da wannan ranar ta demokuraɗiyya ya daidai ya sa shugaba Buhari mai da wannan ranar.
To ba ka ganin wasu na cewa wannan siyasa ce aka yi da kuma hanyar da aka ba
ku sai ya isa kawo wannan, saboda bisa ga yaudara an ka shirya zaben, kuma bisa ga yaudara an ka soke shi, don haka siyasa ta bibi cewa shugaba Buhari bibi ya cimta ga wannan rana a mashi kanan demokuraɗiyya.
To Alhaji Sama'ila, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garza ya Katsina. Wane ne akan layi da Katsina? Na Katsina, kana tare da mu? To da alama babu kowa akan layin daga Katsina. To ga wani kira daga Yobe mun samu. Wane ne akan layi daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Abubuwan Zam, zonin Shamu na ungiyar Zaɓe
Santa. To Abubuwan Zam, muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan abu da muke magana?
Gaskiya alhamdulillah ni kam ina goyen bayan wannan alfara da shugaban kasa ya kawo. Inda ai kaga dalili gyara ne da muke buƙatar Najeriya gyara mana, kuma dama mu mutane ba za mu san gyara ya kyau ba sai an gyara abin daga gaban mutane, in suka fahimci wannan abin mai kyau ne sannan za su yi ba. Amma yanzu mutane suna ga kamar cewa ko ya shigo da wata manufa ne, to manufar da ya shigo da ita mai kyau ne, saboda haka ni ina goyon baya, ku tashi lafiya daga Abubuwan Zam da masu.
To Malam Abubuwan Zam, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka kira ka bayar. Har yanzu dai layukan mu a buɗe suke, za ku iya kira. Lambar mai ita ce 202-205-2655. To akwai wani mai kira daga Oyo, kana kan layi? To na kamar na ji ƙaran layi ya faɗi. Yawa, daga wane ne kuma daga ina kake kira? To Malam, muna sauraron ka, me za ka ce game da wannan maudu'i namu na yau?
Halo?
Muna sauraron ka, me za ka ce game da wannan maudu'i da namu na yau?
Wannan shiri da Buhari gaskiya daidai.
To, muna sauraron ka, muna sauraron ka, yi bayanin ka.
Ya zo ne farin ciki, ne farin ciki da wannan shirin da Buhari ya yi ya kyau.
To madalla mun gode da wannan ra'ayi naka ba albar mu je Kaduna mu ji kuma wane ne a Kaduna na Kaduna wane ne a Kaduna
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam ya suna malama
Yakubu
To malam Yakubu To muna sauraron ka
Hello ina kiran ku daga nan jihar Kaduna Hello
To muna sauraron ka menene ra'ayin ka menene ra'ayin ka to da alama bamu samu Yakubu ba dan naji layin sa ya katse to mun gode ga wanda suka samu dama suka kira wannan kuma muka kawo karshen dagawayen mu a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu ba ku dama ku mun ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a wugun mu na cewa karfe 5 saura minti 9 menene tasirin azumi akan matasa
sunana Amina Ahmad ina nan Bauchi da zai to azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa saboda a da tantuni nakan yi bacci da daddare amma ganin farallan da ke cikin azumin watan wannan Ramadan din nakan yi bacci kuma in tashi domin nemi bukatu na samu biya daga gurin Ubangiji bangaren lafiya kuma shi nan dai ni ina cin abinci yanda ya kamata ba wai in yi hadama kamar kace ka bude baki komai kai ya so ka ci ba idan na ci alhamdulillah kawai bana ma sahur sai dai in tashi in sha ruwa saboda lafiya na shine a gaba kada in yi overfeeding kuma wani abu ma yazo ya kasance
to Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Yan Najeriya na ci gaba da bayyana damuwa da kuma ta baba akan matakin shirin tunkarar gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya na ƴan wasan Super Eagles na kasar biyo bayan kashin da kasar ta sha a wasan sada zumunci da kasar Czech a jiya Laraba wanda shine wasa na ƙarshe na shirin tunkarar gasar da za a soma a makon gobe kasar ta Czech dai ta doki Najeriya ne da ci 1 da nema wanda shine karo na biyu a jere da Najeriya da take shan kashi biyo bayan doke ta da kasar Ingila ta yi a filin wasa na Wembley a ranar Asabar da ta gabata to sai dai mai horar da ƴan wasan Najeriya din Garnet Rowe ya ce duk wannan bai girgiza shi ba domin ko shi ya damu ne da sakamakon wasannin gasar a kasar Russia ba na wasannin sada zumunci ba Najeriya dai za ta so mafafata wasannin rukunin D na gasar ne da kasar Croatia ranar 16 ga watan nan na Yuni kafin nan ta kara da kasashen Iceland da Argentina rukunin Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta kori alƙalin wasa ɗaya tilo daga nahiyar Afirka dake cikin jerin jami'an da za su yi alƙalancin wasannin gasar cin kofin duniya ta bana a kasar Russia alƙalin wasan Aden Marwa dan kasar Kenya yana daga cikin alƙalan wasa da aka dauki hoton su sa'ad da suke karban kuɗin toshiyar baki a wani rahoton bincike na wani dan jaridar kasar Ghana an cimma matsayar korar alƙalin wasan ne bayan an gudanar da bincike aka kuma sami tabbatattun shaidu daga wani jami'in wasanni na kasar Afirka ta Kudu a Turai kuma shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya ci gaba da jaddada aniyarsa ta barin kungiyar sa ta Real Madrid a wannan bazarar Ronaldo dan shekaru 33 da haihuwa ya kasance dan wasan da yafi kowa samun nasara a Turai bayan da ya taimaka wa kungiyar ta lashe kofi na 13 na gasar zakarun Turai a watan da ya shige to sai dai dan wasan yayi sharhin da ke nuna cewa ba zai buga wa kungiyar wasa ba a kakar wasanni mai zuwa saboda zargin rashin cika masa alƙawarin biyan sa albashi da zai daidaice da nazaratan ƴan wasan kwallon duniya na zamani da kungiyar ta yi a fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya Simona Halep ta sami kaiwa wasan karshe ta gasar tennis ta French Open ta bana da yanzu haka ake fafatawa a kasar Faransa Halep yar kasar Romania ta doke Garbin Muguruza ne a wasan kusa da na karshe inda za ta fafata ne da Sloane Stephens a wasan karshe ta mata a ranar Asabar mai zuwa a bangaren maza kuma mutum na farko a duniya Rafael Nadal ya sami kaiwa wasan kusa da na karshe na gasar karo na 11 inda zai fafata da mutum na 11 a duniya Diego Schwartzman dan kasar Argentina Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A kowace ranar 8 ga watan Yuni na kowace shekara kasashe da dama a duniya suna gudanar da ranar Majalisar Dinkin Duniya ta tekuna Wannan rana ana gabatar da ita ne don nuna wa duniya muhimmancin teku ga rayuwa a duniya domin a daɗa tantance da kyawunta game da janyo hankalin mutane ga muhimmancin ayyukan da ɗan adam ke gudanarwa akan teku A wannan shekara taken ranar shine kare gurbatar yanayi da roba game da kare karfin gwiwa da hanyoyin warware matsalolinta domin samun lafiyayyen teku. Teku a duniya ta mamaye kashi 3 cikin 4 na fadin duniyar kuma ita ke dauke da kashi 97 na ruwan dake duniya. Teku ke bayar da fiye da rabin iskar da muke shaka, haka ita ke daidaita yanayin mu game da shakar sinadarin iskar carbon. Kuma a duk sararin duniya ba abin da rayuwar halittu mafi yawa ta dogara akan sa fiye da ruwan. Kusan rabin halittun dake duniya sun dogara ne da teku wajen rayuwa, haka ga wasu da yawa ciki har da mutane teku na ƙara kyautata rayuwarsu. Teku na taka muhimmiyar rawa ga tattalin arzikin duniya saboda tana da tasiri sosai wajen safara da shakatawa har ila yau. Duk da cewa har yanzu ba a da masaniyar fiye da kashi 95 na abin da ke karkashin teku, kusan an yi yakinin zurfin ta na dauke da magungunan cututtuka masu yawa wanda za su iya warware matsaloli masu dama. Duk da haka, kashi 40 cikin 100 na teku hada-hadar al'umma ta shafe ta matuka, wanda hakan ya jawo gurbata ga kamun kifi da kuma halittun da ke bakin gaba. Mafi girma daga cikin damuwar shine burbushin roba. Wasu daga ciki suna zuwa ne daga jiragen ruwa dake zirga-zirga akan koguna, rafuka da kuma tafkuna, wanda daga baya suke kwarara zuwa teku. Amma kimanin 10 million 8 na sharar roba yana kwararowa ne daga ƙasa zuwa teku a duk shekara. Da zarar sharar ta fada teku, sai ta fara farfashewa har sai ta yayyanke ta koma ƙananan robobi. Roba babbar barazana ce saboda ba ta rubewa da wuri, tana harda halittun ruwa, haka kuma tana lalata halittun dake bakin gabar teku, sannan dabbobin ruwa na hadiyarta. Masu bincike sun tabbatar da lahanin roba ga halittun ruwa fiye da na uka 650, waɗanda suka hada da kunkurun ruwa, giwar ruwa, dorinu da sauran tsuntsayen ruwa da kuma kifaye. A ranar teku ta duniya, dole ne mu tuna cewa kariya da lafiyar teku namu ne baki daya, aikin mu ne, wanda ba za mu iya yin watsi da shi ba. Ta hanyar samar da shugabanci na gari ne kadai za mu iya kare lafiyar teku, game da tabbatar da tekunan mu na ci gaba da biyan bukatar masu zuwa a nan gaba. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda yake bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka,
wanda kuma ya kama ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, shugaban kasar Burundi Pierre Nkurunziza yau Alhamis yace ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a shekarar 2020. Bayanin mai ban mamaki yana fitowa bakin sa ne sati uku bayan sabon kundin tsarin mulki da ya fito da shi, wanda ya ba shi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034. A bayanin da yayi gaban dubban jama'a da jami'an gwamnati da jakadan kasashen waje, Nkurunziza yace wa'adin mulkin sa zai kare a shekarar 2020. Shugaban Amurka Donald Trump yace nasara ko rashin nasarar da za a samu a taron kolin nan na tarihi da ake shirin yi tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin makon gobe zai dogara ne akan hali da niyyar da shugabannin biyu za su nuna dangane da taron, ba wai wani shirin da za su yi mashi ba. A lokacin da ya bayyana tare da bakonsa Prime Minister Japan Shinzo Abe yau a fadarsa ta White House, Trump ya ce ya shirya wannan taron da za su yi makon gobe. Sabon Prime Minister kasar Jordan mai shirin kama aiki Omar Razaz ya ce da zarar Sarki Abdullah ya kammala rantsar da shi, zai soke sabuwar dokan nan ta haraji da ta janyo cece kuce tare da mummunar zanga-zangar da jama'a suka yi.
To madalla masu sauraronmu, da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Guman nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya a nan Washington DC. Assalamu alaikum.